أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاشي دغ وتن بكوي شكرا تدبو دياد داري هدو دا تلاتن دا شدا هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دغ مكة زوا مدينة واندي داتي دا هدغ وتن بيار شكرا تدبو بي دا قوم شابير اليساهم ين الباشي منا درسي نا قوم شابير تكين كراتون وانن تفسيرنا القرآن دا مكي قباتر وانن مسلا چيمي البركة نا wato Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala dake sabuwar gandu wanda idan ba ku manta ba muna cikin suratul tauba satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta 104 alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna allaha huwa at-tawwabur rahim wasani ba cewa lalle Allah yana karban tuba daga bawayinsa kuma yana karban sadaka mana idan an yi yaqbaluha in an bada sadaka Allah yana karba ya bada lada wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim lalle Allah kuma shine mai karban tuba ko mai yawan yafewa bayinsa ar-rahimu mai jin kai tabaraka wa ta'ala wanda yau insha Allah ta'ala zamu dora akan aya ta 105 fadin sa wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
إمام مجاهد يكي تيوى وانا آية تنا بياني ني أكن واتو وعيدي نركن أذابا غريسو سو كافريكينا خجيكو أيكي خجيكو أبند دزاكو تسنو الله تبارك وتعالى zai ga aikin ku da manzon Allah da mu'minai kuma za a juyar da ku zuwa ga masanin gaibu da kuma abin da yake bayyane fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma lalle ubangiji zai ba ku labari dangane da abin da kuke aikatawa kamar a ce da kai ka je kai duk abin da kake yi ina ganin ka za ka zo ka same ni to kamar irin wannan ne inji mujahid Allah ya gaya wa waɗannan mushrikai kafirai munafukai da muke ta magana akan su wa quli amalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun lalle da sanu Allah tabaraka wa ta'ala zai ga aikin yana sane da abin da duk kuke aikatawa da manzon Allah da mu'minai duka kuma za a juyar da ku zuwa ga wanda yake masanin gaibu da bayyane zai kuma ba ku labari dalla dalla filla filla dangane da abin da kusance kuna aikatawa wasu malamai suka ce a ayar abin da take nunawa Allah ya nuna manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama a mafarki ya kuma sanar da shi cewa dukkan abin da yake aikatawa Allah yana kallo kuma Allah zai isa kai ya kuma zai juyar da bayi zuwa ga zai ba su labari akan abubuwan da suke aikatawa sannan kuma mu'minai ma Allah ya sa sun yi gani a mafarki Allah ya sa musu so da kauna na ahlus salahi wato ma'abuta kirki ma'abuta kwarai aikin kwarai sannan kuma ya sanya musu kiyayya dangane da ahlul fasad ma'abuta barna aya dai tana nuna mana cewa duk wanda ya aiki ko mutumin kwarai ko ba na kwarai ba Allah yana kallo kuma ya yabi mutanen kirki ya kuma soki mutanen banza sannan kuma lalle Allah zai bada labari akan duk abin da mutane suke aikata ranar tashin alkiyama so ya kamata mutum ya kimtsa ya sani cewa duk abin da yake aikatawa Allah zai bashi labari akan abin da yake aikata kuma zai tambaye shi la takhfa alaihi khafiya babu wani abun da yake buya ga ubangiji ko menene sai Allah tabaraka wa ta'ala shi yafi kowa sanin me yake gudana yanzu daidai da tururuwa baka ce ko akan bakin dutse tana tafiya ba lalle bane in ka sa ido ka ganta dan ta saje da dutsen amma wallahi Allah ya san da ita kiya shi da suke tafiya wajen guda dubu alayi daya suna zantawa suna tattauna Allah yana jin me suke fada shi ya lice shi kun su ya shi ya lice su kuma ya san da su tabaraka wa ta'ala sai me yace mala
وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم
وآخرون مرجون لأمر الله سوراً كما شين آخرون هو دانشان سنانا سنة ثمانا واتو لأمر الله anan gurin murjauna ana nufin mu'akhkharuna li amrillah an jinkirtar da su suna jiran hukuncin ubangiji tabaaraka wa ta'ala shine murjauna li amrillah sune su Ka'ab ibn Malik da Hilal ibn Umayya da Murara ibn Rabi' wannan sune basu yi tuba ta haqiqa ba a lokacin da suka ki zuwa yakin Tabuka basi irin yadda Abu Lubaba yayi ba manzo Allah ya tsaye da su yace lamarin ku jira hukuncin Allah shine wa akharuna murjauna li amrillah kalmar murjauna mu'akharun an dakatar da su an jinkirtar da su ku jira abin da Allah zai hukunci tukunna akan wadannan mutane Ka'ab bin Malik Hilal ibn Umayya da kuma Murara ibn Rabi' laifin su sun ki zuwa yakin Tabuka zamu ji nan gaba kadan me ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da yin kittar da su kwana 50 wa naha an mukalamatihim wa mujalasatihim ya hana ayi magana da su kuma ya hana ma a rinka kuduwa da su ko zama da su kwata kwata tunda sun ki zuwa yaki yace kan wanda ya saki musu magana abun mamaki kuma insha Allah ta'ala din kuma ba a yi musu magana ba inda annabi ya ce kar a kula su suka shiga cikin kunci wazaqat alayhimul ardu bima rahubat kasa ta musu kunci da abin da ke cikin ta sun kasance fa cikin wato mutanen da ake cewa ta wannan sun halaka sun halaka sun halaka sun halaka wasu kuma suna cewa to asallahu an yaghfira lahum watakila Allah ya yafe musu a ce ai kwana 50 ba a muku magana an ce a daina cakuduwa da ku sai suka zamantu suna dardar ko Allah zai yafe musu ko kuma zai ci gaba da yi musu azaba Allahu ta'ala a'lamu Allah shi ya bar kansa sani wa akharuna murjuna li amri la shini imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim ko dai Allah ya musu azaba ko kuma ya tuba gare su mana ya tuba ya karbi tuban su sune dai wadannan mutanen akharun din wallahu alimun hakim lalle Allah madaukin sarki masani ne hakimun kuma mai hikima ne tabaaraka wa ta'ala sai kuma yace mai malam
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون
wannan aya tana magana ne akan wasu mutane ne munafikai mutum guda 12 suka je suka kirkiri wani masallaci da za su kishiyanci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga mutane suna zuwa masallacin annabi yana karantar da su ana musu da'awa ana isan musu da kalmar Allah ana kaza ko ba kaba to su kuma waɗannan munafikan sai su ma suka gina nasu masallacin dan su kishiyanci masallacin annabi su ma din a rinka zuwa nasu amma su fa munafikai ne sun yi ne dan su batar da mutane ina so ka lura da wannan ashe akwai masallacin da za a yi shi dan munafurci ba dan Allah ba, an yi shi ne dan a kishiyanci wani, ku fahimci kissan nan da kyau. Akwai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama yana nan, wadannan mutane ne mutum 12 suka zo suka gina wani nasu masallacin a Quba, ahlun nifaqi, Wadi'a ibn Sabit, Jizam ibn Khalid, Salaba ibn Hatib, Jariya ibn Amir da ƴaƴansa, akwai Mujamma ko Majma, Mujamma da kuma Zaid da Mu'tab ibn Qushayr da Abbad ibn Hunayf dan uwan Sahal ibn Hunayf ko Hanif da Abu Habiba ibn al-Az'ar da Nabtal ibn al-Harith da Bajad ibn Usman da wani da ake ce da shi Bahzaj, sun gina wani masallaci da Allah ya ambace shi da Masjidu Dirar. Masjidu Dirar me ma'anar dirar? Mudarratun lil mu'minin, masallacin da aka yi dan a cuci mu'minai, masallacin da aka yi dan a zalunci mu'minai, a bata musu rai, a bakanta musu dan a raba kan musulmi, ba wai dan Allah aka yi shi ba. Wallazina ittakhadhu masjidan diraran, waɗanda suka riki masallaci na cutar da mu'minai shine masjidun dirar. Daga nan malamai suka ce duk masallacin da aka gina shi ba dan Allah ba, aka gina shi dan a cutar da mu'minai da wata manufa ta duniya ko ta siyasa ko ta raba kan mutane, sunansa masjidun dirar. Sun yi wannan mudarratan lil mu'minin, dan mudarratan lil mu'minin, dan su cutar da mu'minai, wa kufran da kuma kafircewa Allah da manzon Allah, wa tafrikan bainal mu'minin, kun gani da raba kan tsakanin mu'minai. Amma ba kamar me yasa ga masallaci ga masallaci kuma na manzon Allah fa kaga dai aizanci ya kare, amma sai da suka je suka yi nasu. Suka gina shi dan su raba kan mutane, dan kar a je gaba ɗaya a haɗu a wajen annabi ya koya musu addini. Wannan raba kai da gina masallacin zai kawo iftiraq bainal umma wa iftiraqul kalima. Wannan mutumi Mujamma ibn Jariya shine yake yi musulmanci a wannan lokacin. Bari ka ji munafurci na munafiki. Yayin da suka gama gina wannan masallacin sai suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. A lokacin manzon Allah ya shirya zai tafi yakin Tabuka, yana kimtsawa zai tafi yakin Tabuka, sai ga tawagar munafikai sun zo gurin sa, suka ce inna qad banayna masjidan, ya Muhammadu mu mun gina wani masallaci, lidhil'i lati wal hajati, saboda ma'abuta illa da haja da bukata, wallailatil matirati wallailatil shatiyati, dan saboda in an yi ruwa da daddare ko kuma lokacin da ake cikin tsananin sanyi sai mu tsaya mu yi sallah a can. Ku ji fa, manzala bai san an gina masallaci ba sai da aka gama gina shi. Ya kamata tunda yana nan a matsayinsa na manzon Allah kafin a gina ai a nemi shawararsa, amma ina sai dai ya ga gini kawai. Amma tunda sun san ba abu ne da zai yarda da shi ba, sai da suka zo da wasu uzurruka na ƙarya, saboda masu raunin cikinmu da ba za su iya zuwa wajenka ba, kuma lokacin akwai sanyi wani lokaci, sannan kuma akan iya yin ruwan sama ba za mu iya zuwa ba, muka ce bari mu tsaya a nan. Wallan duk wanda ya ji wannan uzurrukan zai ce a ba komai ya yi, ko ba haka ba ne ba? Suka ce to ya manzo Allah muna so ka zo ka bude mana masallaci ka ma mana sallah a cikinsa, wa tad'u lana bil barakati, ka zo ma kai mana addu'a wannan masallaci da albarka. manzo Allah ya kalle su sama da kafa kasa yace fa inni ala junahi safar yace ku yi hakuri ni yanzu ina kan tafiya ne zan tafi yaki kaji fa su fa musulmi ne ya kamata shirin yakin nan da su ake yi za a tafi amma da yake munafukai ne suna can ma suna harkar su yace to ni zan yi tafiya idan Allah ya dawo da ni zan zo zan muku sallah a masallacin ku Imam Tabari ya kawo kissar gina masallacin nan Masjidul Dirar a cikin tafsirin sa daliban ilimi sa iya komawa dan dada samun haske da sauransu da Ibn Hisham a cikin littafin sa na sira shi ma ya kawo Albani ya samu wannan riwaya wata daga cikin riwayoyin da aka kawo yace da'if ya ce mai rauni ce amma dai yin gina masallaci yana nan an gina masallaci kuma sun yi shi ne dan raba kan musulmi da mu'mini a wannan lokaci na'am me yasa manzo Allah yace zai yi wannan saboda siyasar zamantakewa kuma shi ya dauke su da zuciya da ya san in ba na Allah bane Allah zai rusa wannan masallaci فشين الله يسوكر يتي والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل سنجد الرب كاوكا مؤمني دكما سورار دكما شرن كلمة إرساد تنان في انتظار قوان ديكي yakar Allah da manzon Allah min qablu kafin wannan lokaci abinda ake nufi intizaran wa i'dadan liman haraba Allah wa rasuluhu larabawa sukan ce arsattu lahu a larabci idza a'adattu lahu ko idza a'adatta lahu abinda ka kimtsawa abinda ka shiryawa akan yi amfani da kalmar irsad ana nufin abinda ka kimtsa masa ko ka shirya masa إرسادا لمن حارب الله ورسوله واي من حارب الله ورسوله إيه كي الله ده من ذا الله شيني وندا كتير شي أبو عامر الراهب أبو عامر الراهب شي أبو عامر الراهب لنا وانا متن نيرك تكون منافقين دن شيني بابا وانا ملائكة وانا صحابي ده كتير شي هنزلا هنزلا لنا غسيل الملائكة وانا دي يموت ملائكون يسكي ميو وانكا mutum ne wanda a jahiliya ya zama banasari ya zama tanassara ya zama banasari a lokacin jahiliya ya zama dan kirista ya caccanje addini yayin da manzon Allah ya zo Madina sai ya ce da shi ya Muhammadu me wannan abin da ka zo da shi me wannan abin da ka zo da shi manzon Allah ya ce na zo da addini annabi Ibrahim mana sai shi wannan mutumin da Allah ya ce irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu din sai ce ba haka bane subhanallah ya ƙaryata annabi kenan yace innaka adkhalta fil hanafiyyati ma laysa minha ka shigar da abubuwa da yawa wanda babu su a cikin addinin Ibrahim annabi yace ni ban canja addini ba ni nazo da addini ne mai haske kawai sai ya ce manzo Allah kashe makaryaci shi wani Abu Amir din wannan da Allah ce irsada liman haraba Allah wa rasuluhu yace Allah ya kar makaryaci kuwa subhanallah a'udhu billah wai daga cikin mu da ni da kai Allah kashe makaryaci tunda annabi ya ce ba haka bane shi kuma ya ce ba haka bane kuma Allah ya kashe shi kisan wulakanci a kore shi ya mutu shi kadai yana bako manzo Allah ya ce amin annabi ya ce amin shi ne annabi ya sa masa Abu Amir al-Fasiq lokacin da aka zo yakin Uhud wannan mutumin Abu Amir dinnan yace ya manzon Allah ya Muhammadu duk lokacin da na samu mutanen da za su yaƙe ka wallahi sai na shiga cikin su na taya su sun yaƙe ka la ajidu qauman yuqatilunaka illa qataltu ma'ahum ya yaƙi manzon Allah iya yaƙi haka aka yi tai ya yaƙi manzon Allah din har aka zo yaƙin Hunain ma yana yaƙar annabi inda aka zo yaƙin Hunain aka illata kafirai a wannan lokaci din to shi wannan Abu Amir sai ya ruga da gudu ya tafi kasar Sham ya aika wa munafikai yace ku shirya musan munafiki ne da mu ku shirya ku tanadi makamai kayan fada ku gina mun masallaci kaji ku bayan wancan da aka yi na Madina ya dada dannawa kuma kasar Sham yace ku gina mun masallaci ni zan tafi zuwa Kaisar Malikul Rum zan zo da rundunoni sojoji na fada na yaki daga Rum zan kori Muhammadu da shi da almajiransa gabaki daya to shine kuma aka zo aka da yace zai zo din a cikin kisar akwai kon gaba kon baya mana je kaka dawo haka kamar ana so a ce mana yayi wannan a Sham sannan da yaje kuma yace zai dawo zai yaki Muhammadu to addawa ya yaki Muhammadu shine munafikan Madina suka gina masa masallaci mana na fara fassara mana ayar da ya kamata in kawo mana kissar abin da ya faru a Sham din sannan ce sai suka gina mai masallaci to ga abin da yace su yi masa a can to nan kuma sai suka zo su ma suka mai suka gina masa masallaci shine Allah ya ce wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu dan shiri da kimtsar kimtsa shirya taryan karban wanda ya yaki Allah da manzon Allah shine wannan Abu Amir Rahib din da na ba mu kissar sa kaji dalilin gina masallacin tunda ya ce zai zo yaki Muhammadu zai zo ya fada da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to bari su sama masa masaukin da zai samu base na fada da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce in dai ya dawo daga Sham sai ya zo ya yi sallah a wannan masallaci kuma fada zai da Muhammadu kalmar min qablu din tana nufin min qablu an yarji'a Abu Amir Abi Amir kafin Abu Amir din shi ya dawo kuma ya yaki Allah kafin a gina ma masallacin Zirar din kafin ma a gina wannan masallaci shi yana mai fada da Allah ne yana yakar Ubangiji so kuma duk wanda yake yakar Allah ka san ba zai taba cin nasara ba kun ji dai munafurci ko to bayan nan sai Allah ya ci gaba da ce mana wala yahlifunna in aradna illa alhusna Allah yake ga manzo Allah idan sun zo wajen ka za su yi maka rantsuwa wallahi ba abinda muke nufi akan gina masallacin nan sai kyakkyawan niyya illa alhusna ma'ana illa alfi'lata alhusna mu niyyar mu kyakkyawan niyya ne kai ya Muhammadu mun gina masallaci ne dan kyautatawa sauƙaƙa wa musulmi da yassare musu masu gajiya a cikin su a taimaka musu wallahu yashhadu innahum lakathibun Allah ya ce shi ya shaida cewa wallahi waɗannan mutane makaryata ne to wannan shine masallaci da ake ce da shi masjidu dirar masallacin da aka yi dan fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci to kuma har yanzu shi munafiki bai daina aikin sa ba suna nan duk inda munafiki ya samu dama inda zai fada da addini wallahi sai yayi kuma hanyoyi da dama na fada da addini ba sai ya fito fili ya gaya maka ga abin da zai yi ba amma mai hankali mai dabara yana iya fahimta yana ganewa to shi musulmi idan ya karanta nassi sai ya sa shi cikin basira ya dora shi a sikeli da mizani dan ya haskaka masa hanya ya gane a rayuwarsa kuma dole ne kamar yadda muka sha faɗa muna maimaita dole sai Allah ya jarabe mu da munafikai tunda ko bamu fuman zan Allah ba sallallahu alaihi wasallama to shi ma Allah ya jarabe shi da munafikai mu kuma muna tsammanin zamu kubuta ne ba zamu kubuta ba ba zamu kubuta ba tunda shi ma Allah ya ainihin wato jarabe shi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gargadin mu'amalantan wannan masallaci yanzu ba mun ji cewa gashi sun zo sun ce annabi ya zo ba ba ya ce sai ya kuri shi yana kan tafiya yaki ne ba sai ya dawo to bari mu ji mai Allah ya ce idan ya dawo din
la taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين
ka yadda ka tsaya kai sallah a cikin wannan masallaci har abada Abdullahi dan Abbas yace la tusalli fihi abada har abada Muhammadu kada kai sallah a ciki mana Allah ta'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusalli fihi fi masjid al-dirar yace la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqu an taquma fi wallahi masallacin da aka kafa foundation din sa shine ussisa aka kafa foundation aka saka harsashin ginin sa akan taqwa wallahi la masjidun ussisa ay bunya asluhu ala taqwa min awwali yawmin tun farkon rana yani tun farkon ranan da aka gina shi tun farkon ranan da aka sa foundation din sa akan taqwa aka fara gina shi a haƙo an ta goma fihi wannan shi ya fi cancanta ka tsaya kai sallah a ciki fihi rijalun yuhibuna an yatataharu a cikin sa akwai mazaje Allahu akbar a cikin masallacin akwai mazaje waɗanda suna so su samu tsarkaka min al ahdathi wal janabati wan najasat kullum burin su samu tsarki da za su kusanci Allah tabaraka wa ta'ala Imam Atha yace kanu yasanjuna bil ma an sifanta suna yin tsarki da ruwa wala yanamuna bil laili ala al janaba ba sa yin bacci da janaba da daddare wallahu yuhibbu al mutahhirin lalle Allah yana son bayin sa wato masu yawan tsarki al mutahhirin ay al mutatahhirin wadanda suke ainihin wato tsarkaka Allah ka samu cikin bayinka masu tsarki masu tsarki to ya zo a riwaya cewa manzon Allah lokacin da ya dawo daga Tabuka ya zo wani wuri kusa da Madina sunansa Zi Awan a kusa da Madina kawai sai munafukan nan suka je suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to ya manzon Allah magana zuwa masallacin mu din a zo aje a mana sallah ka san suna so su yi amfani da daman ne su taking advantage idan manzon Allah ya je sallah a masallacin ai yayi induzin masallaci ya zama na kwarai kaga shirrin munafiki ko za a kulla wata kitimurmurar a zo kai mutumin kirki ne a yi kokari a loda ka a wurin kana zuwa wurin ka dada karawa wurin matsayi a sai a ce ai mun ga malam wane ma ya je wurin ban sani ko ana fahimta ai wane ma ya je wurin ai wane to wannan yana nuna wurin yana da kima kina shi yasa duk manyan mutane masu daraja masu matsayi ba ko ina ne idan aka gayyaci mutum haka kawai zai rufe ido ya je ba ya tsaya karanta wurin kuma ya ga suwaye masu gayyatanta sa kuma dan me aka gayyace shi yanzu wani mugun mutum azzalimi dan ta'adda mabarnaci zai iya zuwa ya je wani abu dan yana da wata manufa ta siyasa for his future ya je wani abu na Allah wani Allah ga naka sai a kira ka a wurin dan ka je kai wani abu idan ka je ka sama masa matsayi ya zauna gashi ga ka ana daukan hoton sa ana daukan hoton kuna tare da shi mugun mabarrati ne fadan ta'adda amma ya yadda yayi wannan abun da yayi ittisabin ka ya ci moriyar ka da jama'ar da suke binka anal aqalli a ce shi din dai anan dai a ce ai wani kaza ne amma ana gama wannan zai koma ya ci gaba da wannan barnar tasa to duk wanda ya fahimci cewa za a yi amfani ne da shi akan wata biyan bukata to kar ya yadda ya amsa wannan gayyatar kula da kyau kula da kyau kuma su makwarnata suna da hanyoyi 100,000 wane 30 wanda suke yi dan su samar wa kansu wato wani matsayi da nauyi a cikin al'umma mutum bai tuba yayin ya gyara aikin sa ya zama mutumin kirki ba amma zai amfani da kai to anan gurin kun ga munafikan nan su suke sai amfani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kawai sai Allah ya saukan masa da wannan ayoyi da makaranta cewa karka yadda kai je kai sallah a wannan masallaci la taqum fihi abada ka Allah sai shi ka ji wani uslubi abada har abada mana koda daga baya za su dawo su ce sun tuba ko sun yi me kar ai sallah a ciki to tunda an ce kar ai sallah a ciki har abada to me wannan masallaci rushe shi za a yi dan ba masallacin Allah bane Allah da kansa yace da shi masjidud dirab kenan akwai masallacin da za a yi shi da sifar masallaci da sunan masallaci amma wallahi ba masallaci bane sunan sa masjidud dirar an yi shi ne dan raba kan musulmi da biyan bukatar wasu da neman fada da rikici kawai shine ma'anar masjidud dirar Allah ya bashi labari cewa mafi alherin masallacin da ya kamata ya salla a ciki shine masallacin da aka gina shi akan takawa zamu yi bayani wani masallaci ne aka gina shi akan takawa da kawai manzon Allah ya kira wasu mutane Malik ibn Dukhshum da Ma'an ibn Adi da Amir ibn Sakan da wani da ake ce da shi Wahshi wannan Wahshi shine wanda ya kashe Sayyidina Hamza katilu Hamza kun san ya musulunta daga baya a musulunta malam shi yau Hamza mummunan kisa kisa na fitar hankali daddatsa shi amma Allah da hikimar sa malam sai ga Wahshi ya musulunta kuma dole aka yi hakura aka manta ba a tunawa malam shine mutun zai iya zo tafka wata barna kuma kaga Allah ya kaddara ya musulunta ba yadda zaka yi wani kuma in yayi barnan za sai ka ji ma cewa kai addu'a ma Allah kada ya bashi damar musulunta amma dan yayi maka illa wani misalin haka zaka ji to amma baka da yancin ka fadi wannan saboda bawan Allah ne kuma Allah ne mai azaba shine mai rahama to Wahshi din nan dai da ya kashe Hamza da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayyata yace ku je ku rugurguce wannan masallacin ku je ku daga daga da shi intaliqu ila hadha almasjid adh-dhalim haka Annabi yace wannan masallaci ne zalunci zalim ahluhu ma'abutansa az-zalimai yace fahdumu wahri'u ku rushe shi kuma ku kone shi bayan an rushe a sama yuta kika fita da gaggawa dan su je su zartar da amin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su shi kuma haka din suka je suka shiga wannan masallaci suka samu wasu ma daga cikin munafikan a cikin masallacin suka fara dirkan masallacin suka danna masa wuta yana cin wuta suna bin sa da diga da karafuna suna bubbuge shi ma'abuta masallacin da suka ga ana ta sare masallaci sai gudu da suka ruga da gudu suka fito manzo Allah ya ce ku me da wannan masallaci bola duk wata shara da aka ɗibo a wannan unguwa aje a zuba ta a wannan wurin wannan Abu Amir din wanda ya faɗi wannan magana wanda ya ce wa manzo Allah Allah ya kashe makaryaci din nan sai gashi ya mutu a nan ƙasar Sham shi kadai yana bako kuma kaga ba garin su bane a wulakanci a tozarci ya fadi ya mutu haka Imam Dabari a cikin tafsirin sa ya kawo wannan kissa din kaga dai Allah ya karba addu'a ko ya mutu a banza ya mutu a iska jama'a duk wanda ya fada da Allah ba zai ci nasara ba lokaci ne kawai gajere bai da tsawo komin tuciye da mutun yake komi kai hakuri ka bashi dama kyale shi ka zuma mai ido wallahi sai kaga karshen sa ba a taba fada da Allah aka ci nasara ba ba a taba yi ba ba za ku a taba yi ba to nan gurin da yace lam masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqa an taquma fihi wani masallacin ne kun san manzo Allah yana masallaci guda biyu akwai masallaci a Madina akwai masallaci a Quba wannan masallacin Quba din shi aka fara ginawa ko shi aka fara annabi nan ya fara tsayawa yayin sallah ya tsaya a Quba kai anguwar Quba yayin sallah wannan Quba din da annabi ya hijira kafin ya shiga Madina ya gina masallacin sa ya tsaya ya dan yi an kwanaki shine ma aka gina wannan masallaci gaba da masallacin Quba na yanzu aka ce da shi Masjid Juma'a yana nan har yanzu to akwai kuma masallacin manzon Allah to wai wani masallacin ne la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin na Madina ne ko na Quba kar ku manta su ma munafikan nasu a Quba ne kuma an ce sun yi ne dan raba kan musulmi ko ina fata ana fahimta jayyid to shine malami suke cewa kamar yadda Ibn Umar da Zaid bin Sabit da Abu Sa'id al-Khudri suka ce a ayo Allah ya ba wata magana ma masjidun ussisa ala taqwa kan ay masjidul madina masallacin haramin madinan nan shi ake nufi masjidur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda dalili hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar yadda wata rana Abu Salama an ji yana fada yace Abdurrahman ibn Abi Sa'id yace marra bi Abdurrahman ibn Abi Sa'id ya zo wucewa ta wuri na sai nace da shi yaya kaji babanka Abu Sa'id al-Khudri yana fada fil masjid alladhi ussisa ala taqwa dangane da masallacin nan da aka ce an assasa shi akan taqwa wani masallaci ne yace sai babana yace na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dakin wata daga cikin matansa sai nace da shi ya manzo Allah ayyul masjidaini ussisa ala taqwa alladhi ussisa ala taqwa a cikin masallatan nan guda biyu da na Quba da na Madina afwan wanne ne wanda Allah yake nufi wanda aka dora shi akan taqwa sai manzo Allah ya debi tsakuwa a tafin hannunsa a wannan lokaci din ya debi tsakuwa ya zuba su a ƙasa haka ya zubar sai ya ce huwa masjidukum hadha wannan masallacin naku wannan na Madina shine mana Masjidul Madina sai ya ce ashhadu anni samitu abaka hadha izkurhu ina shaidawa naji babanka yana faɗin wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi a Kitabul Hajj babu bayani annal masjid alladhi ussisa ala taqwa huwa masjidun nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madina kun ji dalili kenan wannan la masjidun ussisa ala taqwa wani masallaci ne na Madina na annabi sallallahu alaihi wasallam ga wata riwaya ta Abu Huraira manzo Allah ya ce ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin gidana da kuma minbari na akwai dausayi daga dausayin aljanna yace wa minbari ala haudi kuma lallai minbari na yana kan tafkina wannan hadisi na Imam al-Bukhari ne ya rawaito shi da Muslim sai malamai suka ce wannan yaban da Allah ya yi wa manzon Allah ya yi wannan masallaci ai kaga shine ussisa ala taqwa wanda yace yana kan dausayin aljanna to ai karewa ke abin da yake kan aljanna ka shine aka gina shi akan taqwa to wannan ra'ayin waɗanda suka ce masallacin Madina ne wasu kuma suka ce a masallacin Quba ne wannan shine riwayar wato Atiyya daga Ibn Abbas kuma shine ra'ayin Urwa Ibn Zubair da Sa'id ibn Jubair da Imam Qatada akwai riwaya daga Abdullahi dan Umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa masallacin Quba dukkan rana Asabat ko kuma dukkan karshen sati shine kawai Sabt duk karshen sati annabi yana zuwa Quba yana kai ziyara mashiyan wa rakiban ko dai ya tafi da kafa ko kuma ya hawo abin hawa Abdullahi dan Umar shi ma yana aikata haka malamai sun kawo wannan ne dan su nuna ashe masallaci ne na takawa shi ma tunda har annabi yana takawa ya je ya kai ziyara shine ma yazo a cikin riwaya sahiha cewa duk wanda ya alwala man tatahara fi baitihi wanda ya alwala daga gidansa thumma ata masjida quba'in sannan yaje masallacin quba yaje sallar raka'a biyu za a bashi ladan umra kana madina ba sai ka je makka ba ma za ka yi umra kenan alhazan da suke zuwa aikin haji ko umra to kaga ga falalanan in dai kaje daga madina kaje ziyara masallacin quba insha Allah ta'ala kana ladan umra kai sallar raka'a biyu shine za ga alhazi suna kai ziyara to su malamin suna ganin saboda muhimmancin wannan an shi ma la masjidun usisa ala taqwa ne ina fata ana fahimta to wannan ra'ayi kenan to amma dai da yawa yawan malamai abinda suka fi fada shine masallacin madina din nan shine tun daga shi ma annabi ya fada karara sallallahu alaihi wa alihi wasallama dukkan su dai suna da falala suna da kuma daraja to malami Allah ya ce kuma daga baya
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين
sai Allah yazo buga misali har yanzu dai Allah yana rugurguje lamarin wannan masallaci masjidul dirar Allah raba mu da masallacin dirar afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah yanzu wanda ya assasa ya saka harsashin gini shine assasa at-ta'sis foundation wanda ya sanya foundation ne wanda ya sanya harsashi na ginin sa ala taqwa min Allah abisa taqwa daga Allah ma'ana masallacin da aka yi shi dan Allah ku kwatanta aka ce dan Allah daidai yake da wancan masallacin dan Allah suka yi shi ba dan Allah suka yi shi ba kun dai kisriya aka yi shi to shine yanzu Allah ce yanzu wanda yayi dan Allah wa ridwanin da neman yardar Allah khairun shi yafi alheri ya ku mutane amman assasa bunyanahu ala shafajrufin harin ko kuwa wanda ya assasa ya sanya harsashin ginin masallacin sa ala shafa in an ce shafa ana nufin gefe wato taraf shine aka ce shafiri jahannam wanda yayi shi akan gaba jurufin har gaba wacce take mai ruftawa in an ce har ramin da ake ruftawa a cikin sa daga hara yahuru fa huwa ha'ir ne abinda za a fara wato abinda za a rufta a ciki masallacin da aka yi shi a bisa gefen da bai da kariya wanda rufta za a yi idan ba ku gane ba gaba shafa jurufin harin kun san irin rijiya da ake yin ta ai rijiya ba ta da bakin nan ba ta da me ake cewa malam ba ta da me ba ta da dauri barakallahu fiki rijiyar da ba ta da dauri ya kaga in mutum ya aka turo shi ko turo shi aka da janduwa yau ya zai rufta kai to Allah ya ambaci wannan masallaci shafa jurufin harin kamar wani foundation ne aka yi shi a haka budadde rijiya ce wawa ko haka ba ta da dauri duk wanda ya zo me rufta zai ya fada a ciki yanzu ku kwatanta wanda yayi abin sa don Allah dan neman yadda Allah da wanda yayi akan wannan fanhara bihi fi nar jahannama wanda wannan gini zai afka da shi cikin wutar jahannama maginin in yazo maimakon ya kokarin ya rike wani guri in zai fada sai zai fada wannan rami yace to wannan rijiya ko wannan masallaci kamar yana afkawa ne da su ci mutar jahannama shine fanhara bihi fi nari jahannama wallahu la yahdi alqawmal zalimin Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke wato azzalumai Allah kiyaye mu to sai yace me kuma
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم بنيانهم الذي بنوا ginin da suka gina la yazalu ba zai gushe ba ribatan shakka ne da munafurci shine riba yani shakkun wa nifaqun kenan zai zama shakka ne da munafurci a cikin zukatan su ya sabuna annahum kanu fi bunyanihi musinin suna zaton cewa wajen gina shi su mutanen kirki ne kamar yadda aka sanya san dan maraki wa mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum Allah yace sai dai in zakatan su su faffashi shine taqatta'a taqatta'a tatasadda'u su tsatsage zakatan su tsage fayamutu su mutu Allahu akbar illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim lalle Allah shine masani kuma Allah shine mai hikima a cikin dukkan abinda wato yake aikatawa wannan yana nuna mana cewa abinda suka yi Allah bai karba ba kuma bai yadda da shi ba kuma wannan munafurci ne ba dan Allah akai ba to sai kuma yace me mana
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
kuma sai Allah ya zo yake bayani dangane da mu'minai cewa ya saye su gabaki daya da rayukan ku da dukiyan ku ya ku mu'mini Allah ya saya ya riga ya biya ku yi aiki wa Allah kawai inna Allah hashara min almu'minina anfusahum wa amwalahum lalle Allah ya saya daga mu'minai ya sayi me anfusahum rayukan su gabaki Allah ya saya ya biya wa amwalahum dukiyar su gaba ɗaya Allah ya riga ya saya ya biya an lale an biya kuɗi to da me aka biya bi anna lahumul janna cewa suna da aljanna zaka ba da ranka karɓa aljanna zaka ba dukiyar karɓa aljanna to Allah ya riga ya saya wannan aya tana nuna cewa idan ta kama wajen ɗaukaka kalmar Allah zaka rabu da ranka to Allah ya riga ya biya inda kai mumini ne idan ta kama wajen yi wa addinin Allah hidima zaka rabu da dukiyarka to Allah ya riga ya biya cinikin shine gidan aljanna kana da wata riba da ta wuce aljanna to duk mumini da yake tafiya a bayan ƙasa sayayye ne an riga an saye shi an biya kuɗin yana jiran aikin Allah ne kawai kaga wannan ayar ai ba munafiki a cikin ta gaba daya ai shi munafiki da mun dan duniya ne dan neman duniya ne kawai amma mutukar ka yadda kai mai imani ne ba akan hanyar Allah bane ba ai duk abin da zai same ka wallahi ba kai asara ba idan ku kana jin cewa kai asara to imanin ka bai nuna ba me amfanin rayuwar duniyar nan idan har na tabbatar na samu aljanna kuma me amfanin dukiyar nan ta duniya idan har na tabbatar ina da aljanna wai meye ma mutum zai kara sakon daya a wannan duniya in yana da garantin shi dan aljanna ne wallahi bace lokaci ne wallahi in ka kwatanta aljanna da duniyan nan wallahi sunanta zaman bata lokaci amma kash matsalar da yasa muke tsoron mutuwar ko ya ne ne ba mu san me za mu tarar bane ba musamman da mutara ba wanda yake Allah Allah yake kan hanyar Allah ma kullun yana cikin tsoro ne malam na'am ko Allah ya karba ko bai karba ba Allahu a'lam la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah malamai suka ce wannan aya ta sauka ne akan lokacin da mutanen Madina suka yi manzon Allah mubaya'a a lailatul aqaba mutum 70 ne Abdullah ibn Rawaha yace ya manzon Allah ishtarit li rabbika wa li nafsika ma shait kai sharadi wa ubangijinka da kai duka duk abin da kake so ka fada in dai akan mu ne mun maka mubaya'a mun maka chaffa mun amince da duk abin da zaka fada wanda Allah ya ce to na shirranta dangane da ubangiji na ina wakiltan Allah cewa kada ku bauta masa kuna masu shirka da shi ni kuma na shirranta wa kaina dangane da mu'amalanta ta da za ku yi ku bani kariya irin yanda za ku bawa rayukan ku kariya da dukiyar ku gaba daya wannan shine kai abin da zan gaya muku suka ce ya rasulullah idza fa'alna dhalika fama lana ya manzo Allah idan mu aikata haka to mu me muke da shi kuma manzo Allah ce aljanna an tanada muku da gidan aljanna in dai kuka yi alƙawarin za ku bautawa Allah babu shirka kuma kuka yi alƙawarin za ku bani kariya da dukiyar ku da rayukan ku to garanti sakamakon ku yan aljanna ne baka gane abin da nake nufi ba ko idan Allah ya taimake ka a wannan rayuwar kai wa Allah bauta baka yi shirka da shi ba kuma kai yadda zaka bawa manzon Allah kariya da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya da ranka da dukiyarka to ana maka albishir da gidan aljanna insha Allah ka samu dace suka ce rabah albay wannan kasuwanci yayi riba shine Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayar inna Allah ishtara min almu'minina lalle Allah ya siya daga mu'minai anfusuhum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah sasu yaki saboda Allah jihadi dan daukaka kalmar Allah kaji shi yasa yace ya sai rayukan nasu jihadi kuma ka san mutuwa ake karewa dai zaka tafi ne wata kila ka dawo wata kila ba zaka dawo ba amma mu'minin da yadda Allah ya riga yayi ciniki ya biya to wallahi zai tafi ne zai je wannan jihadi saboda Allah fa yaqtuluna wa yuqtalun su kashe kuma su ma a kashe su haka Allah ya ce fa yaqtulun wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan alkawari ne akan ubangiji na gaskiya zai ba su gidan aljanna zai saba ai ya riga ya saye su wannan alƙawari haka yake a rubuce fi Taurati wal Injili wal Qur'an a cikin at-Taura da Injili har ma da Al-Qur'ani gashi nan muna karantawa wa man awfa bi ahdihi min Allah wa yafi Allah cika alƙawari wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha ba wanda yafi Allah cika alƙawari kana shakka kana tunani idan ka mutu ta hanyar Allah jihadi dan daukar kalmar Allah ko aka kashe ka dan gugurmayar addinin Allah kana tsammanin Allah bai biya ka abin da yasa ya a wajenka ba wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi Allah tabaaraka wa ta'ala ce to ku yi albishir da farin ciki dangane da wannan kasuwanci da kuka yi wa ubangiji da shi ciniki fa kai da Allah yanzu kai bai kamata kai farin ciki da wannan ciniki da Allah ba ya kai mu'mini wa zalika huwa al-fawzul 'azim wannan shine ko babban rabo kware da gaske cinikin da zaka yi da Allah ya biya ka ai shine babban rabo Allah ya sa mu cikin masu dacewa wani sati insha Allah zamu tashi at-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ikuna الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله لحدود الله وبشر المؤمنين ابن مكه فدان دي الله شبا ملاده نا كسكوري كو تنتبن هرشي الله يرنغنتا منا يافي منا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته shi ma yana cewa mallam assalamu alaikum ina neman addu'arka da ta yan uwa game da wata cuta da take damuna shekaru masu yawa nayi magani amma har yanzu ban dace ba dan haka don Allah nake neman addu'arku Allah ya biya mana bukatun mu baki daya amin Allah mai da kai gida lafiya amin assalamu alaikum dan uwan mu ne ba shi da lafiya yana bukatar mu agaza masa mu taimaka masa da addu'a dangane da ciwon da yake damun sa so da Allah mu yi masa addu'a Allah madaukin sarki yayi masa arzikin lafiya mu ma kuma duk wanda yake da wani ciwo ko wata cuta ko da daddiya ko sabuwa Allah madaukin sarki kai mana gamdakatar da samun sauki ka shiga tsakanin mu da cututtukan da suke tare da mu ya Allah ka kashe tasirin cututtukan a jikin mu ka ba mu ikon bauta maka kamar yadda ya kamata mu bauta maka Allah ka ba mu lafiya shi kuma wannan yace yana neman taimakon addu'ar ku dai kamar yadda aka saba don Allah a taimaka yana neman aiki bai samu ba amma yanzu an kira su interview nan da kwana biyu za su je ke neman da Allah ya wasu tashi a cikin addu'a Allah ya sa yana da rabo muna fatan Allah ya sa kana da rabo Allah ya rubuta ka cikin wanda za su dauka Allah ya sa kuma kai wa addinin Allah aiki yawa do ka fara ta nan kai na lura yawanci na farko nan in an zo neman taimako ba yanzu daga nan za ka fara annaba yana din nan ka bi ta kansu kuma in agaji ba ku fiya ba da taimako ba sai ya ce a bayan duk in hizba ba sa bayarwa ka zagaye wa ta nan baya sarkin lada ne kai ma hadda kai wannan yace assalamu alaikum malami dalibin ilimi ne mai neman karatu ina neman ka taimaka min ka bani shawara a cewa da Allah yayin zan yi na rinka rike karatu kuma ni ma na samu ilimi mai albarka yayin zan yi samu wannan na farko shi karatu wato ana samun sa ne da abubuwa kamar haka naci san sadin a ranka ka sa kana so da abin da ka ji kana son sa in ka dage akan sai ka dace kai naci ka dage ka so abin sannan kuma dacewa da wanda kake karatu a wajensa dan magana ta gaskiya idan ba Allah ya baka dacen malami ba wanda ya baka seti akan karatunka ba to zaka dade kana yin karatu baka samu ilimi ba amma idan Allah ya taimake ka samu malami da yake da tsari na bada ilimi yana mai da hankali akan gina daliban da ba su karatu to nan da nan zaka samu ilimi da wuri amma akwai wanda zaka kawai dai ana dai amma dai za a dade ba a samu ilimin ba to shi kuma wannan daman cewa akai mutum sai ya rinka zaben malamin da ya kamata ya karatu a wajensa na farko ka samu wanda ya san ilimin wanda kuma yake son dalibai wanda kuma yake kishin ya ga daliban sun yi karatun sannan uwa uba kuma addu'a tana da tasiri kwarai da gaske abinda yake tabbatar wa mutum da ya samu ilimi ya samu karatu akwai addu'a dan mutum yana addu'a yana roƙon Allah sai kaga Allah ya wafaka shi insha Allah ka rinka tashi da daddare kana ga Allah sannan kuma yawan ibada yana taimakawa wajen tabbatar da karatu ga mai neman shi ibada sallah karatun alqur'ani, azumin nafila, sadaka, ayyukan alheri suna da tasiri kwarai da gaske. Duk talaucinka, duk daliftanka, kai kokari ka rinka dan bayar da wani abu da sunan sadaka, kana tawassuli da shi dan Allah ya baka ilimi. Ilimin nan baya samuwa sai an yi masa hidima sosai, sannan kuma ne santa saban Allah. Allah karama mu da saba maka. Duk wanda yake so ya samu ilimi, to ya sanya wa kansa wata garkuwa ta musamman da shi da zanubi. Kai iya kokarinka da abin da ka san Allah baya so ka nisance shi, saboda kai ma kana neman wani abu a wurin sa. Kai ne fa zaka zo ka zauna ka ce wa mutane su ji tsoron Allah, su daina kaza, su daina kaza, kuma ya zama hannunka dumu-dumu a cikin barna, yaya Allah zai baka wannan abun? Bai zai baka ba. Ina fata ana fahimta. Akwai kisa da ake faɗa ta cewa malaman hadisi suna taɓa kisa cewa akwai rauni. Shakautu ila waki an su hibzi, su a hibzi, imamu Shafi'i ke na farshe da ni ila tarkil ma'asi, na kai kuka wa malamina waki'u cewa ina da raunin hadda bana iya rike karatu. Waki'un nan abin da ya bashi wasiya shine tarkil ma'asi. Kai dalibi, in kana so ka samu ilimi, ka nisanci saban Allah. Lalle ka guji saban Allah. Kaga dalibin ilimi da shi ake kallon fima-fimai. Iya tsagwaron zanibi ka sa wasan kwaikwayon nan, kana kallon mata suna rawa, suna bayyana tsiraicinsu, ana kida, ana ringiji da kai ake yi, kuma gobe ka dauki littafi wai ka tafi makaranta. Ba sa haduwa. Ko kana hadda Qur'ani kana jin kida, waɗannan ba su taba haduwa ba. Mutum yana hadda Qur'ani yana jin kida, ayin mai Qur'ani baya jin kida. Ya kida ya Qur'ani, in ɗaya yana nan ɗaya baya nan. In dai Qur'ani ya zauna ya samu, to kuma kida gaskiya ba zai zauna ba. In ko Qur'anin bai zauna ba, to kidan sai ya zo imamu ya wurin. Kallaci kallaci kaɗe kaɗe, da zama a wurare na barna, zaman majalisa a yi ta ƙarya, zaman majalisa a yi ta kallon mata, zaman dandali a bakin titi a yi ta yi da mutane, duk alhajin da ya wuce da mota mai tsada sai kun zage shi. Duk yarinyar da ta wuce sai an yi maganarta. Layin ku yayi suna saboda kullum kuna nan a zaune, kuna kafa wa mutane kyamara, har mata ba sa iya bin layinku saboda idanunku sun zama na mujiya. To eh, mutum ya zo ya zama yana da irin wannan mutum, wai yana da wai majalisarsa wai da yake zama. Ya yau baka je majalisa ba, wallahi ainihin ban ji daɗi ba da ban samu zuwa majalisa ba, amma majalisar ta ku da Allah, me kuke yi? Annabi ya hana zaman majalisa, ya ce haramun ne zaman majalisa. Daga baya ya sauƙaƙa, ya ba da dama a yi zaman majalisa, amma a bawa majalisa haƙƙinta. Da me zaman majalisa ya ji ba daɗi, to yanzu gashi ɗan dama-dama. Annabi ya ba da dama a yi, amma ga sharuɗan zaman majalisa, ko zaman shago, ko zaman wajen mai shayi, ko zaman wajen mai indomi, ko mai tsire, ko mai kaza, ko mai kaza, ko kuma dandalin kofar gidan suwa ne FC inda kuke zama. Idan wani ya ɓata yake tambaya, to a nuna masa hanya. In an amintu da shi ba a tuhumansa. Baƙo in ya zo yana neman wani wuri, in an amintu da shi ba a tuhumansa, a gaya masa daidai. Kada wani ya wuce ku zage shi. Kada ku rinka kallon mata, in mata sun zo wucewa ku kau da kanku, kwarai da gaske. Kada a yi gulmar wani. To yanzu matsalan majalisun ma, kai ɗan majalisa fa da ka tashi kama ruwa sai an zage kafin ka dawo. Jira ba da shi mara mutunci. Duba mana in ya kusa dawowa mu canja layi, wallahi kana ɗagawa za su zage ka. Sai ka zo kuma a tafa da kai a yi kaza, kuma sun gama zagin ka. Ɗan adam, wani mai mota ya rubuta ya ce, kai dai ka ga mutum, ma'ana mutum bai da kyau. To jama'a, wannan sune sharuɗan zaman majalisa. In mutum ya ga zai iya kiyayewa haka, duk majalisan ku je ku ta yi. So yanzu aka iya kawo gyara a majalisan ku, kakai duka bari ana yi da wani. Dan zama ku sha iska, ku huta, ku kalli gari, ku ga motoci sun wuce, wannan ba laifi. Amma kar ku yi zancen wani. Ɗaya, in mata sun zo wuce kar ku kalle su. Biyu, kar wani ya zo ku zage shi. Uku, kada wani ya ɓata ku ƙi gaya masa, ya zo ana salama ce, dala malam mun ji dala je ka. Ku ji tsoron Allah. Allah muke nema ya gyara mana halinmu. To wannan abubuwan ya kai dan uwana ɗalibin ilimi za su taimake ka wajen samun tabbatar ilimi da kuma bibiyar malamai. Ɗalibin ilimi yana so ya samu karatu ya zama kullum kana da alaka da malami. Ba wai kana can wata duniya, kana nesa malami yana nesa, ba za ka daɗe ka samu karatu ba. Ba fashin karatu, kullum kana zuwa. To ina gaya muku, duk wanda yake lazimtar makaranta yana zuwa, insha Allah, alal aqali ko ba littafi bane a gabansa ba, to bai zai zama jahili ba, bai zai zo ana abu ana addini bai kama tasha ba. Kuma ka tsaya ka lura ka gani, yanzu kai da kake dan lazimtan kana ka bada magaribarka da isha'inka wa Allah, kana dan bin majalisai, kana zuwa darasin wani darasin wani darasin wani, ko kasuwa aka je sai ka ji ana ustaz da Allah mai hukuncin mutumin da ya alwala da Allah manja ya zuba a rigarsa. Kaga zaka yi bada fatawa akan wannan ko ba gabare ba? Kuma ko ba komai ba yanda za a zo ana magana a addini ka ga baka kama tasha, saboda kai an yi ta fatawa. Yanzu watakila iya zaman ka a nan majalisin da ake karatu, an amsa fatawa ta fi 100 a gabanka, duk ka ji ta, kaga wannan ka gama da ita. To ba za ka zauna cikin bakin jahilci ba, insha Allah. So ɗalibin ilimi ya lazimci zuwa makaranta banda fashi. Idan Qur'ani kake yi, ka rinka yawan muraja'arsa. Qur'ani baya zama ba a muraja'arsa. Annabi ya faɗa a hadisi, tazakaru hadhal Qur'an ko ta'ahadu hadhal Qur'an fa wallazi nafsi bi yadihi lahu ashaddu tafallutan aw tariwa tafassiyan min al-ibli fi uquliha. Shi yafi wato raƙumi da yake daure a jikin sasarinsa gaggawar kubucewa. Duk wanda baya karanta Qur'ani yana muraja'arsa, ba zai zauna ba, tafiya zai. Allah ya gyara mana halin. Wannan yace akramakallahu, assalamu alaikum, Allah saka da alkhairi ga dukkan yan uwa musulmi gabaki daya. Dala malam, idan mutum ya sallar walha karfe 10 ko 10 da rabi babu laifi warai kuwa? Ana fara sallar walha ne lokacin da aka ga rana ta fito, in ka sa hannunka a ƙasa zaka ji dan dumi, da ka dan dora hannunka a ƙasa zaka ji dumi lokacin ƙasa ta dan fara zafi kadan. Karfe 9:30 da rabi haka kaga rana ta fara zafi, to zaka yi sallar walha har zuwa 12. Kaga 12 rana ta raba tsakiya, to lokacin ba a yin sallah. Da Allah malam, mutumin da yake mahaukaci ne, to Allah raba mu da hauka. Sai daga baya ya warke, ya kuma yi shekaru yana wannan haukar, to duk azumin da ake bin sa da sallolin da ake bin sa sai ya rama. Ko shekara nawa ne? Aba akramakallah. Me amfanin haukar ta sato? Haukar bata masa amfani ba kenan. Ai, ita hauka daɗi ne da ita ta wani ɓangaren. Eh, haka ne mana. To shi kenan, na janye magana ta. Amma Allah da ya ɗora mutum hauka, shi ya san amfanin da ya sa ya mutu, ya sa ya zama mahaukaci. Alal aqalli mahaukaci, Allah bai zai tambaye shi akan me yasa bai yi sallah ba, bai azumi ba, me yasa yayi kaza, me marfu'an hul qalam. Allah na tuba, astaghfirullah. Allah ka yafe mana, Allah ka samu cika da imani. Malam, in ka ga irin yadda ake rayuwa a ƙasar nan, wahalar bin Allah yake da wahala. Wani lokacin ma an kai tunani ba, ya kace ma ba gwanda mahaukaci ba ma. Ko kuma Malam Usman, da bambanci ko? Na'am. Eh, kaji wai in mahaukaci ya yi shaye-shaye, ma'ana yana haukar ya yi shaye-shaye? Ma'ana shi ya haukatar da kansa kenan. To bari in gama amsa wannan sai in dawo kan wannan. Wato anan abin da nake so in kai gare shi, labari nake ba ku, raha ce, ba wai cewa na yi gwanda mutum ya zama haukaci ba. abinda nake nufi anan gurin shi ma hukaci babu alƙalami akan sa duk wanda ya tabbata ma hukaci ne ba alƙalami akan sa shi yasa ma idan ya je hukunci ma ba a dauka mataki akan shi yanzu da ma hukaci zai je dauki wani yaro ya jefa shi a rijiya ya kashe shi ba za a ce a kashe shi ba dan ma hukaci ne da ma hukaci zai je dauki mota yana ma hukaci ya tuka ta danna mata giya zai take mutane biyar ya fito yana dariya yana na gaishe ku ba za a masa komai ba saboda me saboda mahaukaci ne haka annabi ya faɗa hadisi marfu anhu alqalam dan mahaukaci bai sallah ba babu komai Allah ya hakura da sallar mahaukaci dan bai azumi ba haka amma wani zai ce amma kuma kaga yana so ya sha ai mahaukaci yana ci yana sha din yunwa sai ya nemi abinci duk yadda za a yi ko mai kyau ko mara kyau saboda dai Allah ya ba su lafiya su kuma mahaukata da wahala kaga mahaukaci bai da lafiya da wahala kun lura kuwa abincin bola yake ci abincin mahaukaci zai iya sunkuya da ɗebi ruwan kwata yana sha amma lafiya kalau sauro kuwa in yana hauka zai ciji mahaukaci lafiya lau za a ganshi ƙato ma za a ganshi da ƙibarsa su kuma ni'imar da Allah musu kenan can suna da deficiency na al'aqalu ko ba haka bane ba nan kuma Allah madaukin sarki ya kare su ya ba su wani natural immunity na kariya daga cututtuka dan yanzu abincin da mahaukaci zai ci kai in ka je ka ci sai asibiti haka ne ko ba haka bane yawa so wanda yake mahaukaci shekara 7 8 9 10 daga baya ya zo ya warke shikenan zai fara ne fresh ya fara sallah ya fara azumi ya fara kaza shikenan ba wanda zai ce sai ya rama sallolinsa ko sai ya rama azumin saboda a lokacin marfu'un anhu alqalam an cire alqalami akan sa babu wani laifi akan shi mutumin da ya shaye-shaye sai ya zama mahaukaci shi ma mahaukaci ne ko ma mahaukaci ba ne kai nake tambaya mahaukaci ne da gangan ya je ya shaye-shaye wannan ƙwayoyin sai suka mai da shi mahaukaci to yanzu mahaukaci ne ko ba mahaukaci ba ne mahaukaci ne ko to shari'a da ta zo bayanin mahaukaci rahusar ta bayar akan mahaukata bata ce banda wanda ya haukatar da kansa da gangan ba ban ce fa ka je ka haukatar da kanka da gangan ba na'am wannan Allah zai kama shi da laifin a lokacin yana da hankali ai kaga akwai littafi a kansa a lokacin yana da hankali Allah zai kama shi da laifin me yasa ya je shaye-shaye na ƙwayoyin da shari'a sun hana a sha wannan zunubin yana nan amma wannan marhala da ya tashi daga mai hankali ya dawo mahaukaci to kuma tunda bai da hankali ya tabbata bai da hankali babu wani alƙalami a kan shi ina fatan kana fahimta ba mu da wani dalilin da zamu dora masa mu ce sai ya rama sallah sai ya rama azumi sai dai kawai abinda zaka iya cewa wata matsala mutumin da gangan dan kada yayi sallar isha'i ko kada yayi magariba da isha'i sai ya je ya sha kwaya sai ya fita daga hayyacinsa sai washe gari ya warke ya dawo hayyacinsa ta sake shi shi ma bai zai sallawa a azai ai shi kaga da manufa yayi kuma ya dawo cikin hayyacinsa ka fahimce ni yawa tambaya ta karshe wani bawan Allah ne yake cewa mahaifinsa ne suka yi fada da makocinsa mahaifin shi sun yi fada da makocinsa ma'ana mahaifi da makocin mahaifi har ta kai su da yin gaba sai shi mahaifin nasa ya umarce shi ya ce gabar da yake yi da makocin nan ko su ma 'ya'yansa dole fa su yi gaban nan an fahimta kamar yadda yake tafka gaba da makocinsa to su ma su yi gaba da shi babu su babu shi shi kuma yaron yana zuwa makaranta sai ce gaskiya ba haka bane ko kuma dai ya ki yabi umarnin mahaifin na ya je ya yi gaba da wancan mutumin mahaifin ya gane cewa wannan dafa baya gaba da makocinsa kawai shi ma sai ya kama gaba da shi wannan ya sa shi a layi shi ma hatta kai ga in yayi sallama gare shi baya amsa sallamar dan nasa. To yanzu ya shiga matsala ne, shine ya kawo muku takarda yake neman ku ba shi shawara. Ya ya koma ya ci gaba da gaba da makocin babansa, ya zauna da babansa lafiya. Ya kuma ya kiyayi gaba da makocin babansa, shi kuma ubansa ya gaba da shi, wanne zai yi? Malam ka san wata tambayar aka maka, ka share gumi. Allahu akbar. To Allah ya gane da mu, Allah ya kara mana fahimta. Abin bai da wahala ai. Abinda zaka lura shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, ba a da'a ga wani abin halitta kowaye wajen sabawa Allah. Yanda zamu raba abin shine, yin gaba da wani biyayya ga Allah ne, saban Allah ne. Yanzu shi mahaifinka da yake gaba da makocinsa addini yayi ko kuma sabo yayi, to shi fa yanzu mahaifinka ake kokarin kai kokari ka dawo da shi saiti ya daina sabawa Allah. To kuma yana cikin saban kuma ya gayyato ka, sai ka shiga saban, ma'ana yi masa da'an sabawa Allah ne. To ba abun uba, ba abun uwa, ba abun kowaye shi in dai za a sabawa Allah. A lokacin da zaka zo kai gaba da makocin mahaifinka nan, ubangijinka kake sabawa, dan Allah ya haramta ayi gaba da mutum musulmi. Babanka kuma bai bi umarnin Allah ba, yayi gaba da makocinsa, kuma kai ma yana so yayi engaging dinka, yayi committing dinka, yayi jefa ka cikin wannan gaba da yake yi. In kun je alahira za a dake shi, a dake ku tare. Na'am. So anan gurin ko daidaitattar so kwaya daya, ko misali zaratin baka saba wa Allah ba, yayin da baka yi masa umarni ba, nan Annabi ma ka bi. Dan Annabi ne yace kada a yadda abu wani mutum in dai saba wa Allah ne. Yanzu babanka yace ka je ka sha taba, ko yace ka je ka sha giya, ko yace ka je ka yi zina, ko yace dole sai ka bashi dama Allah ya sauke yayi lalata da matarka. Haga wannan duk sako ne. Ko yace dole sai ka je gidan boka ka yi kaza, ko yace dole sai ka je ka nemo masa haram, ko kuma ya tura kai yace sai ka je ka kashe wancan saboda baya son sa, ko kuma ya tura kai yace ka je ka yi sata, ko yace ka je ka yi caca, duk waɗannan sunan su zunubi. Daidai yake da yace ka je ka yi gaba da wancan, tunda ko ba za ka yi mai da'a a can ba, wataƙila zai fushi da kai. Yanzu wataƙila babanka barawo ne, Allah ya kiyaye, yace ka je ka yi sata ka ki kai, zai iya yiwa yayi gaba da kai, kai mai sallama ya kiya amsa sallama, kana da laifi a wajen Allah, ba ka da shi. So nan ma dan ya ce ka je kai gaba da makocinsa, ka ce ba za ka yi ba, kuma ya zo yana sallama, kana sallama baya amsawa, kada ya dame ka, insha Allah zai dawo yana amsawa. Ka ci gaba da yi masa addu'a, Allah ya ganar da shi. Amma kai kada ka fada cikin wannan mummunan laifi. Kuma ita gaskiya wannan diyin da take, sai an dawo an bita. Da yawa akwai ƴaƴan da an yi fada da su a gidan saboda sun rike gaskiya, amma daga baya su aka zo ana nema. So kar ka damu, ka rike gaskiyar kawai, amma ka ci gaba da masa biyayya, ka girmama shi, ka taimaka masa, ka agaza masa, ka masa duk wani abu na kyautayi da biyayya, ka gaishe shi din. In zaka masa sallama dubu bai amsa ba, don Allah ka ci gaba da yi masa. Ga hadisi daga Sunan Ibn Khuzaima, manzo Allah yana cewa duk wanda yayi wa wani sallama bai amsa ba, to Allah zai wakilta waɗanda suka fi wancan ɗin alheri su amsa sallamar. Kun gane? Allah zai wakilta waɗanda suka fi alheri su amsa sallamar, su ne mala'iku. So lokacin da ka ce masa assalamu alaikum baba, ya ƙi amsa, to mala'iku suna ce da kai wa alaikum assalam. Ka gari ba ce ma? Wata sallamar malam da wani ma ya amsa ma ba, gwanda ma mala'ikan ya amsa maka ba. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.